masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a kodi yaushe via voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Madina Dahiru min shanu
sanar da ku kan sabon tsarin mu ranar talata shirin yau da gobe zai rika duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya ilimi da fasaha inda a yau ma zamu tattauna ne akan matakan rigakafi daga kamuwa da cutar kansa
ana ta amfani da abubuwan gargajiya kuma irin abubuwan da ake amfani da su na gargajiya watakila akwai abin da daman ba irin abin da ya kamata a ringa sa ciwo da yake a bude ba so kin ga wannan ma zai iya haddasa wani infection din
san wannan watan da muke ciki na February an ware shi ne musamman domin wayar da kan al'umma kan hanyoyin kare kai daga kamuwa da cutar kansa
haka yake Madina kin san wannan cutar yanzu ta addabi jama'a kuma bata san yaro ko babba ba bisa wannan ne muka zabe tabo wannan batu a yau
zamu yi hira kai tsaye da wani likita wanda zai bayyana mana irin matakan da mutum zai iya bi wajen kare kansa daga wannan cutar
sannan layi abu da yake domin ku kira ku bayyana wato ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655
za kuma ku ji ta bakin wasu ƴan Najeriya domin jin abubuwan da suke yi domin kare kansu daga wannan cutar
sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe jama'a da farko zamu ziyarci birnin tarayya Abuja wajen wakiliyar mu Hawwa Umar don jin shin ko menene mutane suka sani akan cutar daji kuma waɗanne irin matakai ne suke bi don kare kansu daga kamuwa da ita
sunana Munira Ahmad
kin taba zuwa kin duba kanki game da kansa
tabbas na taba zuwa asibiti amma dubiya koko in ce an duba ni eh gaskiya na taba gani saboda daga cikin wato yayyen kakana akwai wacce shine ma yayi ajalanta to gaskiya dai bazan iya cewa ga abin da yake kawo shi ba amma zaki ji tsofaffi suna cewa wai ko aljanu ne ko wani abu makamancin haka gaskiya wannan wari rana da ake yi domin fadakar da al'umma akan wannan cuta gaskiya kwarai na ji dadi sosai to wannan fadakarwan yana da kyau yana da matukar amfani musamman ma ga mata domin gaskiya akwai duhun kai a wannan al'amarin saboda idan ban manta ba ita wannan yayar kakanta ita ma irin haka ne an ce aljanu koko an ce abu ne na gargajiya ana ta amfani da abubuwan gargajiya kuma irin abubuwan da ake amfani da su na gargajiya watakila akwai abin da daman ba irin abin da ya kamata a ringa sa ciwo da yake a bude ba so kin ga wannan ma zai iya haddasa wani infection din koko ya dade lallata abin to kin ga da ta je asibiti da wuri watakila da ta samu waraka kuma a lokacin su da san samu irin wannan fadakarwan watakila da hakan bai faru ba di
sunana Abdullahi Muhammad
kana da ilimi game da kansa?
Eh kurai da gaske ina da ilimi akan shi saboda akwai wata yar uwata wanda bai jima ba da ta samu lafiya daga ciwon daji wanda ake kiran shi kansa. Cuta ne wanda yake da matukar illa ga musamman mata waɗanda suka fi kamuwa da shi kuma sani na da shi bai jima ba sai da ya fara bulla a kusa da ni wanda ya shafe ni ta hanyar kama yar uwata. Ganin yanda abun ya kasance abu ne wanda ake ganin yana iya kama maza da mata da sauransu kuma an fito ana wayar da kan mutane akan shi ni abun farin ciki ne a gare ni kuma ya sa ni yanzu na ji kaman in tafi asibiti in je in yi bincike in yi kuma tambayoyi waɗanda za su leading ɗina to yanda zan yi in san mene kansa ya yake me ne alamomin kansa a jikin mutane musamman maza, tunda na san mata an san inda ake samun alamomin shi da sauransu da kuma yanda yake fita a jikin su. Amma namiji, idan an ce namiji yana da kansa, ya zai ya sani ta ina zai san yana da kansa, ko kuma ya alamomin shi za su nuna saboda ya san me zan dauka, wani mataki zan yi?
Muhammad Awal, ina da ilimi daidai yanda na kama jiga irin su likitoci wa'anna ya kasance sun karanci wa'annan bangarorin. Kamar yanda suke faɗi, akwai wa'ansu abubuwa na yanayin abincin da zaka ci, sai ka dan kare shi, yanayin ko harkar shaye-shaye da ke gani yana cikin abin da ke ƙara ƙarfafa ciwon kansa. Saboda akwai doctors da suka ce akwai munzalin da wani abu in ka dauke shi zai kai lokacin nan da zaka iya samun wannan kansa, da inda kana dauki yawancin cin wannan abin. To let's say kamar yanzu bangaren shaye-shayen zan da ko muke, akwai irin taba sigari da in kana yawanta shanta, akwai doctor din da yace kamar zai kai irin shekara 30 zuwa 40 inda kana shanta kana iya samun cutar kansa. Akwai kuma brain cancer.
Kasan cewa breast cancer yana iya kama maza?
Breast cancer yana iya kama maza. Ni a tunani na cewa kansa babu inda ba ta hitowa bangare na mutum. Kansa tana farawa da wani irin kurji ne fa zai fito ma a jiki.
Shin ka taba duba kanka?
Na sha duba kaina game da wannan abubuwan, saboda me abu ne wannan dole ka kiyaye. Saboda mu in baka duba kanka na cewa wani ciwo zai kama ka ba tare da ka sani ba. So kin gani, in ya kama ka ba za ka ga laifin kowa ba, za ka ga laifin kanka ne.
Ka taba ganin wanda shi wannan breast cancer ya kama shi?
Gaskiya ban taba gani ba. Sai dai in zaki faɗi bangaren mata shine dai nake da experience akai, amma dai bangaren maza gaskiya ban taba gani ba.
Sunana Abdulrahman Zubairu.
Kana da ilimi game da kansa?
Gaskiya ban san wani abubuwa da yawa akan shi ba, amma dai naji ana sanarwa akan cutar a kafafen yada labarai da kuma jama'a haka wani wurin irin na malamai haka zaki ji, ko likitoci suna tattaunawa akan matsalar.
Ganin cewa wannan watan da muke ciki akan ware watanni duk shekara domin wayar da kan jama'a akan wannan cuta, me zaka ce game da haka?
Wannan yana da kyau, saboda yana ga maybe sanadiyar ma watanni yasa kika zo kina wannan hira da mutane, wanda shi yasa kuma har na san ma cutar tana kama maza, wanda da ban san haka ba, yana ga abu ne mai kyau wanda yana da
mataki zaka dauka.
Insha Allah zan yi kokari in yi bincike in ji wane irin abubuwa ne suke haddasa wannan cuta, kuma ta yaya mutum zai iya kare kanshi dangane da wannan cuta. Insha Allah.
Asibiti ka duba kanka ba?
To ai ina ga sai in ka jo su alamu ne wanda kila yake da alama da ko baka da lafiya, to in ka je likita kila har shi zai ce to ai kaza ai kaza, amma haka nan ban tana ji.
Halima Abdulrauf, tabbas ina da ilimi akan wannan cutar, saboda yau da kullun idan ka tashi zaka ji labarin wani ya kamu da wannan cuta, idan ka je ziyara asibiti zaka ji kai wani fa ga abin da yake fama da shi. Amma saboda rashin wayar da kan al'umma yadda ya kamata, shi yasa ake samun tsananin abin.
A matsayin ki na wacce ke da ilimi game da wannan cuta, kin duba kanki?
Na taba zuwa asibiti duba kaina.
So nawa?
Sau daya ne kacal dai. Amma saboda a lokacin da naje aka duba ni, an gaggaya min wasu matakai, wasu abubuwan da ya kamata da kai dan ka san ko ka kamu da irin wannan cuta koko a'a. To an bani shawarwari kenan wanda zan iya amfani da su wajen tabbatar da cewa na duba kaina koda sau daya ne a wata, dan sanin ko akwai alama ko babu.
Kuma kikan yi haka?
Na kan yin haka duk idan na tashi zan yi wanka a rana daya, saboda an ce idan kana wanka lokacin da me yafi dacewa kai, lokacin da akwai sabulu a jikinka zaka iya dubawa ka gano akwai wani abu, ko daga lamps din nan ne kafin a ce abin yayi tsanani. Gaskiya ina farin ciki da wannan warewa da aka wayar da kan al'umma akan wannan cutar, saboda kullun idan ka tashi zaka ji labarin wani, yanzu ma an dan samu raguwa saboda wayar da kan al'umma, sai ka ji an ce wani ya rasu, wata ta rasu saboda tana da wannan cutar. Zaki ga waɗanda basu da masaniya akan wannan zancen da idan aka zo wannan wata, ko da akan titi ne ka samu, zaka iya ga mutum ai wannan watan fa ana wayar da kan al'umma ne akan wannan. Ga shawarwari ga abin da ya kamata da kai.
Saratu, me kika sani game da cutar? Na sani in ya kama mutum wurin yana ruba, kuma wasu ana yanka musu nono, wasu kuma ana yanka musu kafa.
Kin taba ganin wanda cutar ta kama?
Gaskiya ban taba gani ba, amma kuma ina ji.
Kin taba zuwa asibiti domin a duba ki?
Ban taba zuwa ba, amma ina da niyyar zuwa a duba ni. Zan yi in ba ma mutane advice, kowa ya yi kokari ya je ya duba kansa ya ga ko yana da shi ko ba shi da shi, in kuma yana da shi sai a samu magani a maganta cuta din.
Aisha Ibrahim,
kin taba yin gwajin kansa?
Ban taba yi ba, amma dai da naje asibiti ranan naje dai akan wani abu daban ne, sai doctor yake ban shawara yace ya kamata a ce mutum kaman daga in ka kai 40 years din ka dinga gwadawa, saboda yana kama mutane gaskiya daga wannan age din ne dai. Mutum kaman kuna da ko family history na wannan cancer din, ana gado sai dai ka dinga checking haka akai-akai kana gani, saboda early detection akwai hope za a iya magane shi.
Kin taba ganin wanda cutar daji ta kama?
Gaskiya ban taba ba.
Kin san me ke kawo cutar?
Abubuwa da yawa dai a zamanin nan ake cewa suna kawowa, to Allahu a'lam. Abubuwa da yawa akan tsace ko abincin da muke ci na zamanin nan, gasu nan dai abu wasu mai nema da ake shafawa, abubuwa da yawa dai sai a ce suna kawo a zamanin nan, to amma dai Allah kadai sani.
Sunana Maryam.
Kin taba zuwa gwajin kansa?
Eh, hakika kwanan nan ma nayi, saboda ya addabi mutane da yawa a duniya, shi yasa ya kamata akai akai a lokata lokata especially waɗanda muka wuce 40 ya kamata mu gwada. Kwanan nan ma na gwada na cervical cancer, na gwada na breast cancer, kuma alhamdulillahi hankali na kwanta.
Kin taba ganin wanda wannan ciwon kansan ya kama?
Sosai ma, ai ga sunan ko ta ina wannan kansa, gashi nan ko ta ina muna gani, in baka gani a gidanku ba zaka gani a makota, in baka gani a makota ba ko ka gani a gurin ƴan uwa ko abokan arziki. Kansa dai gashi nan yana ta cin mutane sosai iri-iri gashi nan.
Kina da ilimin abin da yake kawo wannan ciwon na kansa?
To, wannan kuma shine babban magana, dan gaskiya tsakani da Allah ne ban taba sanin meye dalilin da za a ce yau gashi kayi ka kamu da kansa ba. Amma dai wasu suna cewa ka rage cin jan nama, ka rage waye, ka rage shiga rana saboda skin cancer. To amma babu wani takamaiman abu guda daya da za a ce yau in ka dena ko in ka barshi ko in ka yi ba za ka kamu da kansa ko wani iri ba. Gaskiya ban ji ba kuma ban sani ba.
Me zaki ce game da wannan watan?
Alhamdulillah, abinda muke so shi ka dinga gwaji akai-akai da yara da manya, especially mu waɗanda muka wuce shekara 40 30 40, ya zamana ko baka je asibiti baka gwada da kanka, zaka iya dan tattaba an ka ji wani abu unusual, wani abu da ba daidai ba, to kai garzaya da gudu, kar wani ya ce maka a'a kar ka damu ka sha ka sa wani abu ko ka sha maganin gida ko wani abu, garzaya da gudu ka je asibiti. In aka ce maka ba shi bane kaga hankalinka ya kwanta. Amma kuma ya kamata mu sani cewa kullum muna da abin da zamu yi dole wa kanmu, ba sai wani ya mana ba. Kullum da safe ki dan tattaba ki ji in kin ji wani abu unusual ko wani kurji ko wani ruwa na fitowa ko wani abu da ba daidai ba da baki saba ba ko baki san shi ba, da Allah dan annabin mata da maza ma ɗan uwan mutum da maza ma suna yi, a garzaya da gudu asibiti ba kar a jira wani abu.
Rabi'at Okane, ina da masaniya akan shi, saboda zaki gani mutane da cikin kashi da dan da dama yake yanzu mutane na complaining akan breast cancer, wato bakin daji da ake ce mishi a Hausance.
To kin taba ganin wadda cutar ta kama?
Sosai, na taba gani. Ya fara daga ana cewa breast lump da waye, kafin wani dan kwaya haka a cikin nonon ta, sai yazo ya fara yana ta baki nonon dai, har aka kai ga aka ce sai an yanke maman.
Kai kin taba zuwa asibiti domin duba kanki game da wannan cuta?
Eh, gaskiya ina zuwa asibiti domin in screening na gani, sannan kuma asibitin ma in kika je za su koya miki yanda zaki dinga yin shi time to time. So ko kai a gida ba ma lalle wata rana sai kin je asibiti ba, a gida akwai inda za a nuna miki yanda ake kwanta, ki sa hannunki a bayan kanki da yanda zaki iya cekin maman ki, dudduba ki gani idan kin dan ji wani alaman kwaran abu kaman gyada ko wani abu dai, da duk abin da kika ji baki hankalinki bai kwanta ba, so ka sauri ka je asibiti saboda karin bayani.
Firdaus Musa dan tsoho, kware da gaske ina da masaniya akan wannan cutar daji da wannan zamani, domin cutar daji ya zama abu ne wanda ya zagaye gari ko ina ka ji ana maganan sa. Gaskiya ban taba gani ba, amma ina ji kuma nakan ji mutane suna magana akan alamomin da zaka gane cewa mutum ya kamu da abu da wannan cuta, wanda haka ma ina karanta abubuwa a kaman social media haka ko internet game da wannan cutar.
To a abubuwan da kike ji da kuma wanda kike karantawa, kin taba karanta ko kin san menene yake kawo wannan cuta?
Abubuwan da na karanta, na taba ji ana maganan cewa abun goge hammata shi ma yana jawaban da haka, kuma ana iya gadansa daga wajen kakanni ko kuma ma iya iyaye.
Kin taba zuwa asibiti domin ki duba kanki game da wannan cuta?
Eh, akwai lokaci da naji kaina ba daidai ba. Naje asibiti naje na bincika dai ma sun ma irin bayanin da na ba mu likitan ta cewa yi ba cutan daji bane amma ni ban yadda ba. Sanda na biya kuɗi aka min check up tukunna na tabbatar da cewa ban kamu da wannan cutan ba kuma bani da shi.
Tun daga lokacin kin sake yi?
Gaskiya ban sake ba amma ina tunanin nan ba zan jin ƙara duba lafiya na domin a shekarar nan na yi shi.
Sunana Ummu Kusum Abdulkadir.
Eh, tabbas ina da masaniya akan wannan cuta sabila da gaskiya cuta ce kamar da ta kara Najeriya gaba ɗaya ma zan ce. Inda duk inda ka duba ko makwabci ko dan uwa ko wani dai wannan ya taba kamuwa da wannan cuta haka.
To kin taba ganin wanda cutar ta kama?
Eh, to zan iya ce na taba gani amma ban taba ganin shi a ido ba saboda zaka iya ganin mutum a ce maka ai wacce cutar ne ya kashe ta ko kuma cutar take tare da.
Shin kin taba zuwa asibiti domin ki duba kanki?
Gaskiya ban taba zuwa asibiti ba saboda ni a tunani na cutar matan aure ne kamar ƴan mata ba suka cika yin wannan cuta.
Shin yanzu wani mataki zaki dauka?
Eh, gaskiya mutum ya kamata ya dau mataki babba saboda yanda wannan cuta kuma kamar naji ana cewa ana iya gadon ta don haka ya kamata mutum ya dauki mataki amma sai in ga kamar ma ya kamata a ƙara wasu watannin saboda wayar da kai saboda cutar gaskiya ta zama ruwan dare a Najeriya don haka ina tunanin ya kamata ma a ƙara wasu watannin.
To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma a yau muna magana ne kan matakan kariya daga kamuwa da cutar kansa. Nan da 'yan mintuna kaɗan za mu buɗe muku layi domin ku yi wa likitanmu tambaya kai tsaye. A yau Dr. Abdulaziz Tijjani Baƙo wanda ke zaune a nan Amurka shi ne likitan namu. Kafin nan ku shakuta da wannan waƙar.
Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin Allah amin amin tuma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai da shi idanu ya yi hasara hababba kowai da shi idanu nan ce ya yi hasara hababba da shi idanuwa shata mu ba mu sune rishin idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku sune har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku sune har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido amadari lalan ciyan ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu ciyan ido amadari lalan ciyan ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu da kaji idanunka na ta keke da kaga idanunka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari ya asibiti ka samu dan matse.
To madalla jama'a lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Yanzu kuma kai tsaye muna tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Baƙo. Dokta barka da dawowa zauren namu. Dokta kana jin mu?
Eh, muna jin ku.
Barka da zuwa Dokta, barka da dawowa zauren namu.
Yawwa barkan mu dai.
To masha Allah, dokta da farko dai zaka iya mana ƙarin bayani kan wannan cutar ta kansa ganin yanzu muna cikin watan
rigakafi.
Eh, rigakafi
wato cancer prevention month yanda ake faɗi a Turanci.
Kwarai da gaske.
Zaka iya mana ƙarin bayani kan cutar da farko?
Okay, to ita cutar kansa cututtuka ne da dama kusan kala 100 waɗanda suke shafar ɗan adam. Shi yanda Allah ya jikin ɗan adam akwai abin da ake kira cells waɗanda su ne suke haduwa su zama mutum, biliyoyin su sai su haɗu su mayar da mutum. So kananan abubuwa ne da ba a iya ganin su. Yanda Allah ya halicci jikin mutum su waɗannan cells ɗin suna mutuwa, wasu kuma a haifu wasu, wasu sun mutu wasu a haifu wasu.
Wato za mu ce kwayoyin halittar dan adam
idan mutum ya samu matsala wannan cell din suna ƙara yawa, amma kuma bayan ba ta mutuwa ko kuma misali yawan haifarsu da ake yi yayi yawa sosai, abinda ake kira division, yawan canja su da ake yayi yawa sosai, sai mutum ya samu ita wannan matsala ta kansa, saboda za su hana sauran cells kuma na jiki normal, wanda suke normal, wanda suke lafiyar slow su samu sakata. So abubuwan da suke janyo ta gaskiya suna da yawa, tunda ba wuri ɗaya bane ba, suna iya shafan wurare da dama, ko kaman mama ko kirji, ma'ana huhun mutum, ko irin su kayan hanji da sauransu. So abubuwan da suke janyo su kala-kala ne, amma mafi girma su ne kaman sigari da yawan cin abu mai maiko, da kuma rashin motsa jiki, da kuma kiba, da kaman waɗanda kuma ake gada da sauransu. So waɗannan su ne manya-manyan abubuwan da suke janyo ita kansa.
To likita, duba da yadda muke magana kan matakan kariya, shin akwai matakan da mutane za su iya bi takannas domin kaucewa kamuwa daga wannan cutar ta kansa?
To gaskiya akwai matakai da dama. Na farko, kaman masu shan sigari, abu ne wanda yake ya kamata lalle-lalle gaskiya masu shan sigari su daina, saboda tana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke janyo kansa. Sannan ana so mutum ya ringa yawan motsa jiki, ma yawan motsa jiki shi ma yana taimakawa wurin rage wannan ɗan kansa. Sannan kalar abincin da mutane suke ci, mutane a rage cin kaman nama wanda yake jan nama, da kuma kaman irin abinci wanda yake na cikin kayan gwangwaniya, ka wanda aka aje, wanda ake kira pre-processed abu meat, ko kuma wannan da sauransu. Waɗannan da abubuwa ne waɗanda suke suna ƙara wa mutum wannan ɗin kansa. Sannan kuma yana da kyau kaman waɗanda suke da tarihin cewa akwai yanwansu wanda suke da kansa, su ringa zuwa ana bincika musu a ga ko su ma suna da kaman dalilin da zai iya sa su kamu da kansa ɗin, ma'ana ko suna da alamanta. Sannan kuma akwai yawan zuwa gwaje-gwaje a asibiti waɗanda ake yi wandan a gano cutar kafin ta zama ka tabarbare ta zama abin da ta zama.
Likita, kan mu katse ka, ga kira nan na shigo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da shigowa.
Ridwan Muhammad Mahmud daga Tungar Magaja, Niger State.
To Malam Ridwanu, ga ka ga likita, menene tambayan ka gare sa?
Ina son ma likita tambaya ne game da kansan ido. Sannan kuma kansan ido na da dangantaka da glaucoma ne, shine tambaya na.
Sannan
glaucoma na da yana warkewa.
To glaucoma daban, kansan ido daban. Glaucoma daban, kansan idon daban. Sannan kuma ita glaucoma cuta ce wacce take yanda ake maganin ta daban ga sauran kansoshi na ido, inda kansa ta ido yawanci mun fi ganin ta a yara kananu, ba manyan mutane ba.
Wannan dai
abin mamaki
ne gaskiya. To likita, ga wani kira mun samu daga Kwara, wane ne ke kan layi?
To kuna magana da Dallo Garba Dina ne, Blouse kala-kala daga nan Kwara.
To bismillah, ga ka ga likita.
To nice ka wannan ciwo na kansa, wai nice ana gadon sa ko ba a gadon sa? Sannan menene alamomin wannan cuta ta kansa?
Okay, so ya danganta da kalar kansa din. Wasu kansoshin ana gadon su, misali kansa ta mama, da akwai kansa ta kayan hanji, da kuma wasu sauran kansoshin su ma akan gaje su ya kasance akwai waɗanda, ma'ana idan ƴan uwan suna da shi su ma akwai high likelihood, kamar yadda Tura suke cewa, na cewa akwai tsammani na cewa su ma za su iya kamuwa da cutar. Sannan alamominta kala-kala ne. Alamominta akwai wanda suke sun shafi jiki gaba ɗaya, kamar irin yawan jin amai, yawan rama ta fitar hankali, ta wace ta wuce hankali, da kuma kaman zazzabi haka da sauransu. Akwai kuma wanda yake specific na abin da ya samu mutum, misali idan na mama ne, za mutum zai iya ganin kaman ko kullutu a jikin maman, ko maman yana canja kala, ko yana fitar da jini, kawai kaman irin misali aman jini misali ga kansa ɗin ciki, akwai tarin jini misali ga masu kansa ɗin huhu, akwai abubuwa da dama dai waɗanda kowace kansa akwai abin da yake bada alamanta, akwai alamun da suke bayarwa.
Wato amma dai maganan gado ya kamata kenan a ce ana maida hankali wurin tattara bayanan lafiya.
Warai da gaske.
To
din da ya kasance mutum yana da ƴan uwa wanda suke da wata kansa, ya kamata a ce shi ma ya je asibiti domin a bincika mishi a gani ko shi ma yana da chance din samun wannan kansa
din. Haka. To Dr. Kakira nan na shigo mana daga jihar Niger.
Salamu alaikum. Kuna waya da Abubakar Umar Agwai ne daga Ushishi jihar Niger kan wuri wato angon sarkin fawa.
To Mallam Abubakar ga likita.
To likita, ina da tambaya ne akan ciwon kansa din nan.
Na'am.
Wai in ya kama mama gaba wai dole ne sai an yanke, ko kuma akwai wani magani kamar advanced country kamar irin su America inda kuke can za a iya yi ma mutum ba sai an yanke nono ba. Duk mu a nan wajen ma akwai cek iri da ya faru haka nan, ko din yanayin talauci ne da wayewa ya kai ga an yanke nono har a samu na rashin rayuwa.
Na'am. Sai ko a Najeriya din, akwai yanayin da idan ta kai ba lallai sai an yanke nonon ba. Akwai mutane da dama waɗanda suka kamu da cutar kuma ba a yanke musu ba, an yi musu magani sun warke. Ya danganta da lokacin da aka tare kansa din. Idan ta riga ta wuce wani stage bayan da za a yi dole sai an yanke shi, ko a nan kasashen America da kasashen da suka ci gaba din ne. Amma kowane stage ne, idan ba ta kai wani stage ba za a iya bada magani ko za a iya yin kamar abin da ake kira radiation therapy, saka mutum wasu kamar radiation. So akwai waɗannan options
din. Sai dai ya danganta da tsananin ciwon.
Ya danganta da tsananin cutar. Idan cutar ta yi tsanani da yawa ta yanda dole sai an yanke ta, to shine ake yankewa.
To ga kiran ƙarshe nan ya shigo daga
Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa ne ke kan layi?
To alhamdulillah, da farko garba sanin likita radio ne mai inkiya mutum na mutane na karamar hukumar domin jihar Nasarawa.
To bismillah, me tambaya ka ga likita?
Samun kuwa wannan shiri mai albarka musamman na kyansan nono din nan. Mu musamman da kuka kawo ba nan na magana ne kiwon lafiya ta bangaren mu ƙauyawa. Irin wannan ciwon ya fito sai ka ga ana danganta abin da mai ta wa daji ne ko mai ciwon kuma na ta cin mutum. Ne a nan roƙon da zan yi shi ne gaskiya yawancin an ji an yanke nono din sai a ce ai ciwo ya yi chronic wato ya riga ya ci jiki. To ina roƙon gwamnatocinmu don Allah da Alhamdu mu mutanen ƙauyawa a fito mana da wani santa na gwaji wanda za a gane cewa wannan ciwo akwai shi ko babu don ɗaukan matakin kariya. Kuma tambayan da zan yi ma doctor a nan shi ne.
Oh, kamar layi ya
goce da alama. To amma dai mun gode da wannan
abu ne mai muhimmanci, kamar waɗanda suka kai shekara 50, matan da suka kai shekara 50 zuwa 40 ma ana so lallai su ringa zuwa asibiti ana gwada su da wuri, saboda idan an gwada da wuri din shine ake iya ganewa. Sai kai ma ba ma sai an yanke nan maman ba, watakila magani kawai za a bayar sai mutum ya samu sauki.
To likita mun gode sosai, lokaci ya yi halinsa, da fatan za ka ƙara amsa gayyatanmu zuwa wannan zanga namu.
To ba komai, Allah ya kai mu.
To amin, mun gode.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Mr. Daniel Brown, da injiniyanmu na yau, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa, Amina Buhari Auna, ni Madina Dahiru Mai Shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah, ku huta lafiya.
Amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa. Zancen da zalihi zancen ciyon idanuwa ne. Ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya. Idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya. Idanu abun kulawa. Dari lalanci yang hidup ne, mai sa giran idanu.